hukumar wayar kan al'umma a Najeriya ta yi watakin taron kaddamar da kamfen din kan samar da Najeriya mai cike da tsaro da kwanciyar hankali a wani mataki na dakile tarin matsalolin rashin tsaro da kasar ke fuskanta. Dr. Garba Abari ce zama babban darekta a hukumar.
Daya daga cikin abubuwan da yake da damun mu yanzu a matsayin mu na yan kasa yan Najeriya gaba daya shine tashin hankali garkuwa da mutane na afanshe su da kudi rushe-rushe na kayan gwamnati da duk abubuwan da suke tattare da al'amuran da yake nuna rashin kyakkyawan tsaro a ƙasa. Ba wai latti muka yi ba, ba kuma mun fara da wuri bane. Dama abu ne wanda ake yin sa akai-akai. Yau mun ɗauke shi ne mun faɗaɗa shi domin mu kawo masu ruwa da tsaki su yi mana magana su ba mu makama da za mu yi haɗa ƙarfi da ƙarfe inda za mu yi yaƙi kan miyagun ƙwayoyi don mu rage illarsa a kan matasanmu, yadda za mu yi mu rage faɗace-faɗace a siyasar mu. Rashin ɗa'a, rashin kishin ƙasa wanda shi ne umul aba'isun da yake kawo al'umma su ga kayan gwamnati ba nasu ba ne, saboda haka kowa zai iya tashi ya yi abin da ya ga dama da kayan gwamnati a rusa don saboda babu hukunci da zai biyo bayan irin waɗannan abubuwa.
Dr. David Manya Dogo tsohon darekta ne a hukumar kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a taron.
To wannan mun nuna cewa rashin tarbiyyar da aka samu da shi a da a yadda yanzu babu shi ne yasa ake samun irin wannan matsalolin. To a cikin wannan takarda mun yi ɗan ƙoƙarin mu bayyana yadda muke ganin za mu koma domin a samu tarbiyya kamar yadda muka samu a da. So muna batun cewa ya kamata iyalai yanzu su koma suna koyar da tarbiyya a kamar yadda muka sani a da. Makarantu dole ne su ma su tsaya da gaske su ga cewa sun koyar su yadda ya kamata. Iyayenmu na addini su ma a koma ana koyar da gaskiya da kuma tsoron Allah da shawaransu. Takaice dai abubuwan da suka kusa kenan wannan takarda.
An dai Allah wadai kan ire-iren laifuka da ake aikatawa a ƙasar musamman ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke zama jigon abin da ke kawar da hankalin matasa har ya jefa su aikata manyan laifuka lamarin da ke dawo da hannun agogo baya ta fuskar tsaro. An kuma buƙaci al'umma daga dukkan bangarori da su ba da gudummawarsu wajen magance matsalar, kamar yadda Esther Apo mataimakiyar daraktan yaɗa labaru da gudanar da shirye-shirye a hukumar ta bayyana.
Saboda wannan abun ba na mutum ɗaya ba, ya shafi kowa. So yanzu muna so duka mutanen Najeriya su ji wannan abun, wanda suka ji in sun je gida kuma su fara faɗa cewa shan ƙwaya ba kyau, kashe-kashe da aka yi a nan ƙasa ba kyau. To shi yasa yanzu in mun tura ma ƙaramin hukuma za su yi a faɗa ma duka biyan Najeriya.
Hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro da shugabannin gargajiya da wasu ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki na da tabbacin cewa wannan yunkuri zai taimaka wajen samar da yanayi na zaman lafiya la'akari da babban zaben ƙasar da ke tata a shekarar 2023. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.